This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke fatan kun waye gari lafiya. Yau 2 ga watan Oktoban shekarar 2024, kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanin labaran duniya.
To Mahmud, Isra'ila ta ce mahukuntan Iran sun tafka babban kuskure ta hanyar kai mata wani babban hari da makamai masu linzami kirar ballistic. Jami'ai da masu aikin ceto sun ce wata motar safa dauke da yara dalibai tare da malaman su ta kama da wuta a wajen Bangkok, babban birnin kasar Thailand. Sannan Amurka kuma an fafata muhawarar mataimakin shugaban kasa ta farko tsakanin Tim Walz da na jam'iyyar Democrat da JD Vance na jam'iyyar Republican.
Kanin labaran duniyar kenan. To dangane da batun muhawarar da 'yan takarar mukamin mataimakin shugaban kasa suka yi a nan Amurka, za mu ji abin da masana ke cewa.
Kun ga kalla gaba ɗaya kan maganar zaɓe. Ina ganin wannan muhawarar ba zai canja ra'ayin masu zaɓe ba. Zai iya canja ra'ayin mutane kan yanda suke ganin mutane, amma ba zai canja ƙuri'a ba.
Sannan har ila yau za ku ji shirin da Isra'ila ke yi don maida martani ga Iran, wacce ta kai mata harin makamai masu linzami. Za kuma mu leƙa Najeriya don jin yadda aka yi bikin samun 'yancin kai a kudu maso kudu don kudu maso gabashi. Muna kuma tafa da shirin baki mai yanka wuya, wanda Murtala Faruk Sanyina ke gabatarwa. Kama fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce mahukuntan Iran sun tafka babban kuskure ta hanyar kai wani babban hari da makamai masu linzami akan kasar sa a ranar Talata. Ya kuma yi gargadin cewa za su dandana kudar su. Jami'an Isra'ila da Amurka sun ce Iran ta harba makami mai linzami kirar ballistic kusan 200 a fadin Isra'ila bayan almurar ranar Talata. Dakarun Isra'ila tare da taimakon jiragen yaki daga Amurka, wacce ita ce babbar aminiyar Isra'ila, sun harbo mafi yawan makaman masu linzami. Harin dai ya kasance wani abu da ke nuna fadaddar yaki tsakanin Isra'ila da kawayen jamhuriyar musulunci a yankin. Hotunan bidiyo da aka wallafa a intanet sun nuna wasu makamai masu linzami na Iran suna afkawa cikin Isra'ila, yayin da wasu kuma suka sauka a makwabciyar ta kasar Jordan. Kawo yanzu babu wani rahoto kan asarar rayuka da Isra'ila ta yi a harin. Tim Walz na jam'iyyar Democrat da JD Vance na jam'iyyar Republican sun fafata kan batutuwa da suka hada da rikicin gabas ta tsakiya, shige da fice, haraji, zubar da ciki, sauyin yanayi da kuma tattalin arziki a ranar Talata. A wata muhawarar mataimakin shugaban kasa da aka gwabza kan rashin amincewa da manufofi, amma da sassauta caccakar juna, abokan hamayyar biyu waɗanda suka yi kace-kace da juna a fagen yakin neman zaɓe sun sassauta kalamai, maimakon haka sun rage zafi ga 'yan takarar da ke saman tikitinsu. Mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump na jam'iyyar Republican. Vance ya yi tambaya kan dalilin da ya sa Harris ba ta yi wani abu don magance hawa farashin kayayyaki, shige da fice, da kuma tattalin arziki ba, yayin da take aiki a gwamnatin shugaba Joe Biden. Yana ci gaba da kai hari wanda Trump ya gaza yi, yayin da yake muhawara da Harris a watan da ya gabata. Walz ya bayyana Trump a matsayin shugaba mara tabbas, wanda ya fifita hamshakan attajirai tare da mayar da sukar Vance a kansa kan batun bakin haure, inda ya ceceki Trump kan matsa lamba ga 'yan Republican a majalisar dokokin kasar da su yi watsi da kudurin dokar tsaron iyaka na bangarorin biyu da suka amince da shi a farkon wannan shekarar. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai da masu aikin ceto sun ce wata motar safa dauke da yara dalibai tare da malaman su ta kama da wuta a wajen Bangkok, babban birnin kasar Thailand a ranar Talata, yayin da ake fargabar cewa 25 daga cikin waɗanda suke motar sun mutu. Ministan Sufuri Suriya ya shaidawa manema labarai cewa motar safa din tana dauke da fasinjoji 44 daga tsakiyar lardun Utaitani domin yin balagurin makaranta a lardunan Ayutaya da Nantaburi. Gobar dai ta lakumi motar safa din gaba daya, wacce wuta ke ci sosai da bakin hayaki yana fitowa daga cikinta a daidai lokacin da ta tsaya a gefen titi. Har yanzu ga Rocky na cikin motar sauyi bayan gobarar. An bayar da rahoton cewa ɗaliban da ke cikin motar safa ɗin ‘yan makarantar firamare ne da kuma ƙaramar sakandare. Wani mai aikin ceto a wurin ya shaida wa ministan sufuri cewa ta yi gobarar ta tashi ne bayan da ɗaya daga cikin tayoyin motar ta fashe kuma ta yi karo da wani shingen hanya.
To nan ba da jimawa ba Hafiz zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu fara da batun siyasar Amurka. Inda ɗazunan ne 'yan takarar mukamin mataimakin shugaban ƙasa J.D. Vance na jam'iyyar Republican da Tim Walz na jam'iyyar Democrat suka fafata a muhawararsu ta farko yayin da ake ci gaba da tunkarar zaben shugaban ƙasa a Amurka. Dangane da haka na tuntuɓi Bello Muhammad Zelani, wato Mahmud Zelani, ɗan Najeriya mai shari'i kan siyasar Amurka da ke karatun digirin digirgir a nan Amurka, yadda ke kallon wannan muhawara da aka fafata yayin da ake shirin yin zaben a ranar 5 ga watan Nuwamba.
Gaskiya a wuri na zan ce sun yi kokari dukansu, saboda in kai la'akari da ita muhawara da aka yi na su asalin 'yan takaran tsakanin Donald Trump kenan da Kamala Harris, za ka ga cewa shi a wannan takaran sun yi ba magana suka yi akan al'amuran da za su yi ba, mafi ala sun fi magana ne akan junansu. Amma su kuma wannan a wannan muhararar sun zauna sun yi magana kan al'amuran da ya shafi 'yan ƙasa da abubuwan da kudirin da suke ganin idan an zaɓe su za su yi na 'yan ƙasa. So a wuri na dukansu sun yi ƙoƙari sun faɗa ma 'yan ƙasa abin da suke kudirin yi in sun shiga wannan ofisa.
Kana ga kamar za a iya cewa 'yan takarar sun gamsar da masu kada kuriya idan aka yi la'akari da misali amsoshin da suka bayar kan tambayoyin da aka musu kamar yadda ka fara ambata da farko?
Zan iya cewa haka gaskiya, saboda duk wanda aka tambaya a cikinsu suna iya kokarinsu su ba da amsa akan abin da aka tambaye su. Wuri ɗaya zuwa biyu ne dai wanda za ka iya cewa kafin ba ka raba ɗan siyasa da zagaye da za ka ce sun ɗan yi wannan shawagin sun ɗan zagaya ba, amma iya kokari dai zan ce ɗan kai da aka yi da irin muhawara na 'yan siyasa irin wannan gaskiya su sun zauna sun faɗa abin da ake bukata a jiya.
Ana yawan cewa ba kasafai muhawara 'yan takarar mataimakin shugaban ƙasa take tasiri a zaɓe ba, shin ka yarda da wannan ikirari bisa la'akari da yadda aka gudanar da muhawarar?
To ni a fahimta na wannan muhawarar duk da ya canja ra'ayin zai iya canja ra'ayin mutane akan yadda suke kallon shi J.D. Vance shi ne wanda yake takara tare da Donald Trump akan shi halin shi da wasu maganganun da ya a baya, amma in ka kalli gaba ɗaya kan maganar zaɓe ina ganin wannan muhawarar ba zai canja ra'ayin masu zaɓe ba. Zai iya canja ra'ayin mutane kan yanda suke ganin mutane, amma ba zai canja ƙuri'a ba a ya tunanina.
Bello Mahmud Zelani kenan, ɗan Najeriya mai shari'i kan siyasar Amurka da ke karatun digirin digirgir a nan Amurka. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Jami'an aikin zabe a jihar North Carolina da ke Amurka sun ce za su yi duk mai yiwuwa na ikon da suke da shi don ganin cewa masu kada ƙuri'a zaben shugaban ƙasa mai muhimmanci a jihar raba gardama sun samu damar kada ƙuri'unsu, duk da birnin da mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da Helen ta yi kusan wata guda kafin zaben watan Nuwamba mai zuwa. Babbar daraktar hukumar zaben jihar Karen Brinson Bell ta faɗa a ranar Talata cewa ofisoshin zaɓe na ƙananan hukumomi 12 da lamarin ya fi ƙamari a ɓangaren yammacin jihar na ci gaba da kasancewa a rufe. Ta bayyana guguwar ta haifar da rashin tabbas inda ake shirin fara kada ƙuri'a da wuri cikin sama da makonni 2 kacal. Jami'an zaɓe a jihohin Florida, Tennessee da kuma jihar Georgia da za a fafata a zaben shugaban ƙasa su ma suna tantance ɓarnar da kuma tasirin da za ta yi kan zaben. Daga ƙarshe a ranar Talata an rantsar da Claudia Sheinbaum a matsayin sabuwar shugaban ƙasar Mexico, inda ta zama shugabar ƙasa mace ta farko a ƙasar kuma shugabar ƙasa ta farko daga tsatsan Yahudawa a ƙasar mai yawan mabiya ɗari ga Katolika. Nasararta na zuwa ne shekaru 70 bayan da mata a Mexico suka samu 'yancin kaɗa ƙuri'a. diyar mai fafutukar yada ilimi Shambon mai shekaru 62 ta kasance mace ta farko da ta rike mukamin magajin garin Mexico City babban birnin Mexico ta sauka daga wannan matsayi a bara don yakin neman zabanta na shugaban kasa wanda ta samu goyen bayan magabacinta kuma mai bata shawara kan harkokin siyasa shugaba Andres Manuel Lopez Obrador ta yi alƙawarin ci gaba da shirye-shiryen jin daɗin jama'a ga talakawan ƙasar da Lopez Obrador ya kaddamar duk da gibin kasafin kuɗi na Mexico a halin yanzu da tattalin arzikin ƙasar da ke tafiyar hawainiya.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wani mataki na daukar fansa kan kisan shugaban Hezbollah da wasu manyan jami'an Hamas kamar yadda kakaki a ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya faɗa, Iran ta harba makamai masu linzami kusan 200 cikin Isra'ila a ranar Talata. Har-haren da hukumomi a Isra'ila suka ce ba su kai ga asarar rayuka ba. Daniel Rubenstein shine kakakin Israel Citizen, wata kungiya mai rajin kare muradin Isra'ila, a kuma wannan tattaunawa da suka yi da Carol Van Dam ta VOA. Rubenstein, wanda yake birnin Tel Aviv, ya ce yana sa ran Isra'ila za ta mai da martani da zafafan hare-hare. Kamar da za ku ja wannan tattaunawa da suka yi ta wayar ho.
And as you know, Iran's proxies, including those in Lebanon and elsewhere, continue to attack Israel while this is going on.
Kamar yadda ka sani, kawayen Isra'ila da suka hada da Lebanon da sauran wurare na ci gaba da kai hari Isra'ila. Shin me Isra'ila ke shirin yi a matsayin martani?
Yes, you're exactly right. 1 year ago, Hamas started a war on October 7th.
Kusan shekara ɗaya da ta wuce, Hamas ta kaddamar da yaki a ranar 7 ga watan Oktoba. Hezbollah da Lebanon suka shiga yakin a ranar 8 ga watan Oktoba. Haka lamarin ya faɗaɗa. Iran da kawayenta suka daga kai hare-hare a kan Isra'ila ta ɓangarori 7. Kuma abin da Isra'ila take kokarin yi shine ta yaki dukkansu ta hanyar mayar da hankalinta kan kowane ɗaya daga cikinsu. A wasu lokuta takan mayar da hankalinta kan Hamas, amma 'yan kwanakin nan abin ya koma kan Hezbollah da Lebanon. Sannan Iran tana goya musu baya a wannan fada. Saboda haka abin da nake tunanin zai faru bayan da Iran ta harba makamai masu linzami kiran ballistics a kan Isra'ila guda 180 shine Isra'ila za ta mayar da martani da ƙarfin gaske. Mun taɓa ganin irin hakan a watan Afrilu. Mun ga yadda Iran ta harba makamai masu linzami cikin Isra'ila, kuma martanin da Isra'ila ta mayar ba shi da yawa, wanda sako ne don ta nuna wa Iran cewa za ta iya kai mata hari, amma ba ta da niyyar faɗaɗa yakin. Sai dai Iran ɗin ta ɗauki hakan a matsayin rauni ne a ɓangaren Isra'ila, inda ta ci gaba da kai hare-hare ba kawai ta wurare 7 ba, amma daga cikin Iran ɗin. Saboda haka ina ganin Isra'ila za ta mai da zazzafan martani. Abin takaici ne a ce yakin ya kai ga haka, amma Isra'ila ba ta da wani zaɓi da ya wuce ta kare jama'arta ta kuma kori Iran da ƙawayenta daga kusa da iyakokinta.
Tens of thousands of people have died in Gaza.
Dubin da batar mutane sun mutu a Gaza saboda hare-haren martani da Isra'ila ta kaiwa bayan harin ranar 7 ga watan Oktoba da Hamas ta kai cikin Isra'ila. Kamar yadda ka ce, shi ne ya haddasa wannan rikici. Sai dai wannan yaki yana ƙarewa a kan mata da yara, waɗannan babu ruwansu. Kuma har yanzu ana ci gaba da kashe su. Shin Isra'ila tana so ta ga ƙarshen wannan yaki? Wannan mataki Isra'ila ke ɗauka don kawo ƙarshen wannan yaki?
What is it doing to try to end the war?
Yes, Israel wants to see an end to this war, but it can.
Ba shakka Isra'ila na so ta ga an kawo ƙarshen wannan yaki. Amma ba za ta so ya zama yakin da za a kawo ƙarshen sa wanda Hamas za ta sake tada shi ba. Wato idan wannan yakin ya ƙare, kuma a ce Hamas ce za ta ci gaba da mulkar Gaza. Sannan idan Hamas ta ci gaba da yin garkuwa da mutanen da ta kama a ranar 7 ga watan Oktoba, hakan ba zai ba da damar samar da matsayar tsagaita wuta mai dorewa ba. Saboda haka, Isra'ila za ta so wannan yaki ya ƙare, amma ba ta so Hamas ta kasance ita za ta mulki Gaza. Sannan tana so a dawo da dukkan waɗanda ake garkuwa da su a Gaza su koma gida lafiya. Daniel Rubenstein, kakaki a ƙungiyar Israel Citizen wacce ke kare muradin Isra'ila. Da muka leƙa Najeriya, yayin da Najeriya ke bikin cika shekaru 64 da samun 'yancin kai, an gudanar da zanga-zangar tsadar rayuwa a birnin Port Harcourt da ke jihar Rivers. inda masu zanga-zangar suka yi jerin gwano kan titin Central Park zuwa Moscow Road a birnin na Portakwal. Wakilin yankin Lamido Abubakar Sokoto ya aika mana da ƙarin bayani.
Zanga-zanga dai ta baya-bayan nan ita ce wadda ta gudana a jihar Rivers da ke Najeriya. Ne na ji ta bakin shugaban 'yan zanga-zangar Mr. Martins Okolo ya ce yana cewa ne muna gudanar da zanga-zangar a birnin Port Harcourt domin matsayin rayuwa da halin kunci da 'yan kasar suka shiga, kuma mun gudanar da jerin gwano kan titin Moscow Road da ke birnin Port Harcourt har zuwa Central Park, da kuma muka isa fadar gwamnatin jihar Rivers domin dai nuna rashin farin cikinmu da cikar shekaru 64 da samun mulkin kai. Ita ma wata 'yar jihar Rivers ta ce
I did not really celebrate because there is nothing to celebrate there.
Ta ce wani ba mu cike da wani farin ciki dangane da cikar Najeriya shekara 64 da samun mulkin kai domin wahalhalu sun yawa, 'yan ƙasa na cikin wani mawuyacin hali. A can kuwa yankin kudu maso gabashin Najeriya, kungiyar nan ta AIPOC ta ce kada ta ji ko ta gani waɗanda suka gudanar da bikin samun incin kan kasar. Wani dan kungiyar ta AIPOC ne ya ce yana cewa ne mu ba wani biki da za mu gudanar domin mu ba ma goyon bayan Najeriya, kuma mu ba 'yan Najeriya ba ne bale mu yi wani murna. Ina tabbatar maka da cewa a yanzu da tsadar rayuwa wa za mu yi biki ko kuma da rashin tsaro, abin da ke faruwa a ƙasar ta Najeriya abin takaici ne. Rundunar 'yan sandan jihar Rivers ta ce ta yi shirin kota kwana don gudun abin da ta iya bewa baya. SP Grace Erenge Koko ita ce mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar ta Rivers. Kuna son in tabbatar maka da cewa har kawo yanzu ba wata kungiya ko wasu da suka nemi umarni na gudanar da wata zanga-zanga a jihar Rivers. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Lamido, yanzu agogo nan Washington DC na cewa karfe 1 dare ne da minti 17, 6 na safe kenan da minti 17 a Najeriya, Niger, kamar da Chadi. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 19, 31, 49, 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashanmu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Kazalika ko da yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumadumin su. Yanzu kan ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Najeriya ta cika shekaru 64 da samun 'yancin kai. Kowane irin ci gaba ne za a iya cewa kasar ta samu ya zuwa yanzu? Jama'a assalamu alaikum. A ranar 1 ga watan nan na Oktoba ne Najeriya ta cika shekaru 64. Matsayin yantacciyar ƙasa mai cin gashin kanta. A cikin waɗannan shekarun na bayan mulkin mallaka, Najeriyar ta fuskanci lokuta da tsari da ma shugabanci iri daban-daban a ƙarƙashin mulkin soji da kuma na farar hula a ƙarƙashin mulkin demokradiyya. To ko yaya 'yan ƙasar suke kallon tafiyar ta ɓangaren ci gaba ko akasin haka ya zuwa yanzu? Bari mu ji ra'ayoyin wasu 'yan ƙasar.
Gaskiya ra'ayina, Najeriya bata kai ba samu abin da ake so ba. Mulkin ma na mallaka da ake tun da ma da shaka ci gaba, za mu iya samu abin nan ta gefen lafiya da ruwan sha da sauransu. 'Yan siyasa, a takaice 'yan siyasa, abin da suke yi ba daidai ba ne. Amma sai mu yanzu Najeriya an shiga wani yanayi da ake ciki wani wahala. Ba wani ci gaba a Najeriya da za a ce a zo ana celebrating wani independent shekara.
Gaskiya Najeriya ta cancanta da zama ta sami yancin kanta kwarai da gaske ko ba gaba. Kuma muna farin ciki alhamdulillahi, muna Najeriya fatan alkhairi kwarai da gaske. Insha Allah muna za a samu cigaba kwarai da gaske insha Allah a ƙasar nan. Alhamdulillahi, gaskiya an samu cigaba ta abubuwa da dama ko ba gaba. fannin ilimi, lafiya, ci suna duk gasa nan akwai wuta, sai dai kuma ana buƙatar da insha Allah a samu cigaba bangaren wutar lantarki, Allah ya yarda.
A ce Turawa suna nan, muna cigaba tare da aiki da su, ko banza za su gina mana ƙasar mu, za mu samu ilimi mai inganci, za a samu hanyoyi, ko da za a samu corruption din, amma dai suna da niyyar da za a yi su gina ƙasar. Kasar tuntunu talaka ya samu yanci, samu yadda yake so, ku samu ilimi mai inganci.
Gaskiya haka batun Independence Day ni zan iya cewa na I stay neutral on that, saboda ban tawa nake Independence Day ba wani tasiri mu da muka gani da samun yanci da har yanzu aka yi. Za a ce alhamdulillah an samu yancin kai, amma kuma ba mu ga wani cigaba ba, tunda in ka kalli wasu kasashen irin da ba su gama samun yancin kansu ba, still dai ana suna kamar like under colonization, amma mu ba ma cikin wannan. To kuma samun yancin namu ba shi da wani effect wanda mu ƴan kasa za mu kalla mu ce gware da aka yi haka.
Masana da manazarta dai sun dade suna bayyana matakin ci gaba da kasar take a kai tun bayan samun yancin kai, musamman idan aka kwatanta da takwarorin ta kasashen da suke da halayya da yanayi iri daya a fadin duniya. Farfesa Bello Muhammad Bada malami ne a Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto, kuma mai fashin baki kan lamuran siyasa da na yau da kullum. Na kuma tambaye shi ko Najeriya da ta sami ci gaban da ya kamata ta samu ya zuwa yanzu.
Najeriya hakikani bata kai ko matsayin rabin abin da ya kamata ta kai ba a matsayin ta na kasa, domin Najeriya kasa ce wadda ke da yawan al'umma, ke da ma'adane, ke da wurin noma, ke da ƙoramu, duk ƙasa irin wadda aka waɗannan abubuwa cikin shekara 60 bayan yanci, za ka iske wannan ƙasa ta ci gaba kwarai da gaske. Shi yasa mutane idan suka to daga ƙasashe daban-daban na duniya, so ga irin albarkatu da ke ga wannan ƙasa wanda ke sa ta ci gaba, sai su yi ta mamakin da yasa ta zama haka. Haka ba wannan tafiyar ba a kai ba, kuma shugabanci na gari abba ta samu ba daga baya-bayan nan. A lokacin da shugabanni na farko suka wuce, masu biyo su suka wuce, muka shiga mulkin soja, aka fara wasan boyo, har muka shigo shekara ta 1999, shugabanci na gari sai ya kuce ma Najeriya, shi a babban matsala abinda Najeriya ta samu. Cikin waɗanga shekara 60 a Najeriya, nan ne an ka samu shugaban ƙasa wanda ya shugabanci ƙasa shekara 8. Shina fitowa shina cewa shi shirye shike shi tafi kotu, shi ba da shi game da minista ne, game da sha'anin kuɗin da an ka kashe na wutan Mandela, kuma ba ya aiki ba a lokacin da ya kamata da shi da ministan nan duk a iske cewa suna gaban kuleman ta sabo. Amma ka gani suna sake, suna duban mutane, babu ƙasa wadda ke samun irin wannan labari kuma ta ga girman mu. A cikin waɗannan shekaru kake gani inda wanda ya shugabanci ƙasa da shi da gwamna ne na babban banki ne, a haɗu wurin taro duwan gajiya wuce sati guda ba, ana magana ɓacewar wasu biliyan 49, yana faɗan ba su ɓace ba, ga gwamna ne da ya ce sun ɓace. A ce ma kuma duk wai waɗanga mutane suna sake, ba ma sake kaɗai ba, suke tsara ma Najeriya yadda za ta tafiya. A ƙasa mai shekara 20 matatun manta ko guda ba shi aiki, shekara duk ana zuba kuɗi ga kasafin kuɗi, kuma ana cewa ana wani gyara da ya kamata a yi, kuma ba a yi gyaran komi ba. Ƙasa mai kuri da tana da mai, amma tana bugun gaba da tinƙahu na za ta shigo da tacaccen mai ta saidan mai 'yan ƙasa, har an waye gari yanzu, zama lahiya ya buwaya, noma ya buwaya, ya za ka iya kwatanta irin wannan ƙasa waɗannan shekaru? Ai kuka za ka yi, inda kana da kishin ƙasa, kana son ta, kana tsoron Allah, za ka fashe ta kuka murdala.
To ana gafarta malam, Najeriya ta fuskanci lokuta daban-daban, akwai lokutan da ta kwashe tsawon shekaru akan mulkin soji, akwai kuma lokacin da ake cewa lokaci ne na demokradiyya. Shin a tafiyar Najeriya akwai bambanci a tsakanin lokutan da take a ƙarƙashin mulkin soji da kuma lokutan da take a ƙarƙashin mulkin demokradiyya?
Mafi yawan abubuwan da aka yi aisata wadda an kai lokacin hura hula ba a yi ta lokacin sojoji ba. tituna da gadodi da an kai da wasu abubuwa da manya-manyan makarantun ne lokacin sojoji ba a yi ta lokacin farahula ba. Lokacin farahula duk da aiki an kai tana aiki baya da inganci. Hakika ni sannan ko babu mai tsawatawa. Kafin su ma mulkin sojojin su komo 'yan siyasa su sojojin aika san zuwa ƙarshen komowa sun kai 'yan siyasa yanzu komi ana iya yi musu ba a tsoronsu. Amma kafin sannan doka tana aiki ƙarƙashin su. Sannan kuma 'yan kuɗin da aka samu kaɗan ana aiki. Daga baya su hako mu 'yan siyasa domin suna son su rikide su ɗebe kaki su sa riga su ci gaba har abada sai ridda mutuwa ta rufe su bisa mulki. To wannan shi ya dallashe su sai ya kasance su ma suka fara komowa kamar 'yan siyasa. Amma 'yan siyasa ba su iya tsawatawa ba su iya tabbatar da doka ta tafi sannan ga mugun shan mai sannan ga haɗa saɓani tsakanin ƙabilu daban-daban domin a ci zaɓe. Wannan shi a bambanci da aiki na cigaba da kangani.
Wace irin makoma kake hango ma Najeriya a shekaru masu zuwa?
To ai makoma ga ta nan mun ware ganinta don duk inda ya zama ku ba mutane ilimi ba kun ka rabu da su haka nan kun ka zalunce su ba ku yi musu adalci ba ai an koma mugunyan makoma. Kai ka tabbatar da duk wanda ya zan yayi karatu ya samu ilimi. Babu wanda za a yi bayan ya kama ka. Ya kai ka daji ya daure wanda aka daure bisa shi ce kuma a kawo kuɗi shi ansa bayan ya ansa shi gitta ka shi sayu ba kuma shi yanke ka duk wanda ya karatu ba shi ne wannan aiki ashe shukkar da mun kai ita ta annan muna girba illa yanzu mu dawo mu tuba mu yi gyara mu tabbatar da shugabanci na gari inda za a da. Mu tabbatar da cewa kuma mutanenmu mun ba su ilimi mun wayan musu da kansu sannan mun ba su sana'o'i da za su yi waɗanda a ƴan kasuwa mun taimaka musu waɗanda suka iya sana'a hannu su ma mun tabbatar da sun samu abin da suke iya yi in mu yi haka makomanmu za ta yi dama in ba mu yi haka ba a dinga da annan muna girba yanzu a da muna ji ne mai duguri shiki ana cewa waɗannan wai boko abbasu su amma kuma suna amfani da irin yanayi na kimiyya muna gani sannan kuma an ka komo mun ka komo daga arewacin Najeriya ba a san inda wannan abin zai je ba gaba in ba sai an kai ba wannan cin hanci da rashawa da ma'aikatan gwamnati ke yi tare da 'yan siyasa suna kwashi dukiyar ƙasa wannan yana nuna makoma ba za ta yi kyawu ba sai mun gyara.
Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.
Kuma da lagai da Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce mahukuntan Iran sun tafka babban kuskure ta hanyar kai wani babban hari da makami mai linzami akan kasarsa a ranar Talata. Ya kuma yi gargadin cewa za su dandana kudarsu. Jami'an Isra'ila da Amurka sun ce Iran ta harba makami mai linzami kirar ballistic kusan 200 a fadin Isra'ila bayan almurar ranar Talata. Dakarun Isra'ila tare da taimakon jiragen yaki daga Amurka wacce ita ce babbar aminiyar Isra'ila sun harbo mafi yawancin makamai masu linzamin. Tim Walz na jam'iyyar Democrat da J.D. Vance na jam'iyyar Republican sun fafata kan batutuwa da suka hada da rikicin gabas ta tsakiya, shige da fice, haraji, zubar da ciki, sauyin yanayi da kuma tattalin arziki a ranar Talata. A wata muhawarar mataimakin shugaban ƙasa da aka gwabza kan rashin amincewa da manufofi amma da sauƙi kan caccakar juna, abokan hamayyar biyu waɗanda suka yi kace-kace da juna a fagen yaƙin neman zaɓe sun sassauta kalamai, maimakon haka sun rage zafi ga 'yan takarar da ke saman tikitinsu.
Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan ashirin namu wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi 7 kina agogon Ghana za ku ji maimaicin wannan shirin. Kada manta muna nan ko da yaushe a shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com, kazalika muna nan a Facebook, X, Instagram, har da ma YouTube idan kuna neman labarai da dumu-dumunsu. yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Babalade ta na gabatarwa da kuma Dadi Balawi da ya hada mana shirin sai injiniyanmu Jimmy Cook ni Mahmud Lalo nake cewa a wani lafiya.